Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 10 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, jiragen yakin Isra'ila sun kwashe yinin jiya Litinin suna lugulanguta a zirin Gaza, yayin da Firaministan kasar Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin kasar suka fara mai da martani kan 'yan kungiyar Hamas. Ta yiwu shugaba Vladimir Putin ya koma gwaje-gwajen nukiliya bayan da ya baiwa 'yan majalisar dokokin Rasha wa'adin daga yanzu zuwa 18 ga watan Oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar Rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya. Sannan wata girgizar kasa mai karfin 6.3 a ma'auni ta afka yammacin lardin Herat a kasar Afghanistan a ranar Asabar, tare da lalata saba da kauyuka 12 a ciki da kewaye inda lamarin ya fi kamari a gundumar Zindajan.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne za ku yi masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan rikicin da ya barke tsakanin Isra'ila da Falastinu.
Wannan ishu ya kamata a dube ta da ido rahama, a sai da za a gyara, ba a zo ana rabawa a cewa ai wannan kasa ita ta ingiza wane yayi kaza ba, a wannan kasa ta ingiza wane yayi kaza ba, wannan ba inda yake mu.
Bayan nan za ku ji cewa iyalan tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Yakubu Gawan ya murabus sun musanta raɗe-raɗin da ake yi kan cewa ya rasu.
Har jika nan Balaudu ya mun waya daga Kaduna ma yana so ya sani. Gaya mashi a ba gaskiya ciki.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafan Sokko take gabatarwa, inda shirin na wannan makon zai kawo muku kashi na uku na muhawara tsakanin jami'in NNPP da APC kan hukuncin zaben gwamnan Kano. Amma kafin nan, sai ku yara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Masu raro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. A wani jawabin da ya yi ga kasar shi da daren jiya Litinin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin kasar suka fara mai da martani kan kungiyar Hamas, duk da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kwashe yini guda suna lugudan wuta a kan zirin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Netanyahu ya yi kira ga ɓangaren adawa da ke cikin gwamnatinsa ta 'yan ra'ayin riƙaucewa a kafa gwamnatin gaggawa ta ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba, kuma ba tare da wani sharaɗi ba a yanayin da ake ciki na yaƙi. Jiragen yakin Isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan Gaza, yayin da rundunar sojin ƙasar ta ce ta gayyato ƙarin dakaru 300 da aka tanadar don ko ta kwana. A wani martani, mai magana da yawun mayakan Hamas ya yi barazanar cewa sojojin Hamas za su kashe fararen hular Isra'ila aƙalla 150 da suke garkuwa da su da zarar Isra'ila ta hari fararen hulan Gaza ba tare da wani gargaɗi ba. An matsa ma 'yan Taliban har sai da suka musanta zargin cewa suna yunkurin kaiwa Hamas ɗauki, bayan da aka wallafa wani saƙo ta kafar X da ke bayyana cewa ƙungiyar mayakan na Afghanistan na shirin tafiya fagen daga don taimaka ma Hamas. Masharhanta sun ce lambarin ya sanya Taliban cikin tsaka mai wuya, da ya tilasta mata janye goyon bayanta ga Hamas a fili. Sannan ta yiwu lambarin ya sa wasu daga jagororin ƙungiyar sun fusata. An sauya sunan adireshin wata kafar sada zumunta mai suna Taliban Public Relations Department zuwa Free Palestine, ma'ana a 'yan ta Filastinu. A ranar Asabar aka wallafa wani saƙo cewa Taliban ta tuntuɓi hukumomin Iran, Iraki da Jordan don neman su ba ta izini ta bi ƙasashensu domin ta kaiwa ƙungiyar Hamas ɗauki a yaƙinta da Isra'ila. An karanta saƙon su miliyan 2.5. Sannan kuma wasu kafafen yaɗa labarai sun ɗauki hoton saƙon. A wata alamar da ke nuna cewa ta yiwu shugaba Vladimir Putin ya koma gwaje-gwajen nukiliya, an baiwa 'yan majalisar dokokin Rasha wa'adin daga yanzu zuwa ranar 18 ga watan Oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar Rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya CTBT a taƙaice. Jakadan Rasha akan yarjejeniyar ta CTBTO ne ya ba da sanarwar yiwuwar ɗaukan wannan matakin a ranar Juma'a. shugaban CTBTO Robert Floyd cikin wata sanarwa a jiya Litinin ya bayyana damuwa game da lamarin inda yake cewa sanya takunkumi akan gwaje-gwajen nuclear yana da muhimmanci wajen dakile yaduwar makaman nuclear da zimmar kare al'ummar duniya da ma waɗanda za a haifa nan gaba daga mummunar sakamakon da ke biyo bayan fashewar makaman nuclear a yayin da ake gwaji.
To madalla an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Masu sharhi kan fitinar da ta barke tsakanin Isra'ila da 'yan Hamas na karfafa tunanin Majalisar Dinkin Duniya ce ke da haƙƙin shiga tsakani don kawo sulhu. Batun rikicin na Falasɗinawa da Yahudawa na daga cikin abubuwa da ke ɗauke hankalin mutane a Najeriya cikin lamuran ƙasashen duniya. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adam El Hikaya ya aiko mana.
Isra'ila da ke da hulɗar jakadanci da Najeriya na da wasu yarjejeniyoyi ko ƙawancen tsaro da Najeriya, kuma duk shekara dubban mabiya addinin Kirista a Najeriya kan kai ziyara Urushalima a garuruwan Isra'ila, yankin Falasɗinawa da ma cikin Masar ko tuddan na Golan tsakanin Sham da Isra'ila don addu'a sassan tarihi da ke da nasaba da Yesu Almasihu. A sharhinsa Farfesa Sani Yahaya ya ce tura ce ta kai bango ya sa 'yan Hamas turjiya.
Yahudawa su ne suke zuwa da bindiga su harbe su, su kuma suna jibansu da dutse. Wannan kes kowa ya sani a duniya ta daɗe ana yi anyi a sasanta abu ya gagara. To gashi nan yanzu ta je ta kawo mugun ɓannan rayuka. Ni na roƙon mai hannu da ruwa da tsaki a wannan cewa Allah su dubi mutanen da ba su ci ba su sha ba. Ake gallabar da su akan wannan abu. United Nations ta zauna ta yi adalci, rashin adalci shi yake kawo wannan abu. America, Japan, Ingila, Germany, manya-manyan state da suke abin nan. Kwanakin baya an zo a United Nations, wannan ishu ya kamata a dube ta da idon rahama a sai da za a gyara ba a zo ana rabawa a cewa ai wannan ƙasa ita ta ingiza wane yayi kaza ba, a wannan ƙasa ta ingiza wane yayi kaza ba. Wannan ba inda zai kai mu.
Pastor Simon A.S. Dolly, wanda sakataren kungiyar Kristoci ne na jihohin Arewa ta tsakiya, ya ziyarci Isra'ila sau da dama. Yana mai cewa faɗan ya so ya wuce na harshe da haƙuri ne tsakanin 'yan uwa na tarihi.
Palestinians da Israel suna da suna tare. Lokacin da muka je wannan aikin hajji na pilgrims, wallahi ta ganda aka ga musulmi da Krista da Jew tare suke. Waɗansu wurare ma masu tsarki da ki ɗinsu ma a hannun Palestina da musulmi yake. Barak ba gani cewa akwai matsaloli tsakanin su ba. Dole a rungume kadara kuma a gaface juna. Kuma kar su yadda suna jin maganganun waɗansu shugabannin kasashen duniya da suke kawo musu maganganun da zai kawo musu cutuwa kuma da rashin zaman lafiya. Su duba su ga inda za su sasanta wanda kuma aka kakkama su muna roƙo a sake su.
Shi kuma shahararren shugaban kungiyar matasa a Najeriya Comrade Murtala Garba ya buƙaci matasan sassan biyu su yada gora don ba a cin riba a duniyar yau ta hanyar ƙiyayya.
Abinda muke kira shi ne adalci, adalci ita adalci ita take zawa da zaman lafiya. Manyan mayan ƙasashe a duniya kamar Ingila da America da Russia da China, Saudi Arabia da Qatar, United Arab Emirates da mu ma Afrika ya kamata a sa baki don duk mutane da suke mutuwa mata ne da yara da matasa. Sojojin Israel din ma matasa ne. Matasan Palestine din da Hamas da saura masu kishin kare ƙasan su su ma matasa ne. Abinda muke kira kawai duniya a yi adalci a ba ma kowa hakinsa.
Akwai masu marawa Falasɗinawa baya a Najeriya da kuma masu ƙaunar Isra'ila da yiwuwar ba kowane ɓangare uzuri a irin wannan yanayi na zubar da jini. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Litinin, hukumomin gwamnatin Taliban da kungiyoyin agaji a yammacin Afghanistan sun ce ana ci gaba da ayyukan ceto don ganin kubutar da waɗanda suke raye a ƙarƙashin baraguzan gidajen da suka rushe bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka sannan aka samu motsin ƙasa da dama. Al'amarin da ya yi sanadin rasa rayukan ɗaruruwan mutane sannan kuma da dama suka jikkata. Girgizar kasar mai karfin 6.3 a ma'auni wadda ta afka a yammacin lardin Herat a ranar Asabar ta lalata samar da ƙauyuka 12 a ciki da kewayen inda lamarin ya fi kamari a gundumar Zindajan. Gwamnatin Taliban ta bada rahoton mutuwar akalla mutum 2000 tun bayan aukuwar girgizar kasar a ranar Asabar. Sannan wasu 1700 sun samu raunuka a cewar Majalisar Dinkin Duniya. A ƙarshe, kudin digital ya taka muhimmiyar rawa a juyin juya halin Myanmar. Bayan da sojoji suka karbi ikon gwamnati a kasar cikin watan Fabrairun 2021 a cewar mataimakin babban ministan tsare-tsare kudade da ci gaba Min Zayar U a wata hira da muryar Amurka. Gwamnatin haɗin kan kasar NUG ta nada ita ce ta natsa ministan. NUG dai ta kunshi mambobin tsohuwar gwamnatin kasar da aka zaba a demokradiyyance da sauran masu adawa da gwamnatin mulkin sojin. Dogaro da kudin digital na bai daya ka iya zama wani abu da gwamnatoci masu kama karya za su iya amfani da shi wajen sanya ido da kuma tantance shige da ficen kudade, amma kuma yana iya kawo musu matsala kuma.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da sanyin safiyar jiya Litinin ne labari ya yadu a dandalin sada zumunta cewa tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Yakubu Gawan mai murabus ya rasu. Amma a wata hira da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da kaninsa kuma mazaunin birnin tarayya Abuja, Dr. Dauda Tsalhatu Gawan, ya ce akwai gyara a labarin.
Ni ma ban sani ba tun safe aka dinga damuna da waya. Na ce wani irin labari ne wannan don ba gaskiya ciki. Duk sanina na san ba gaskiya ciki. Har jikana Balaudu ya mun waya daga Kaduna ma yana so ya sani. Na gaya mashi ba gaskiya ciki, amma gaskiyar da na samu sai da yamma ne karfe 3 wajen 3 daga minti 11 sai jinjirar ya mun waya daga London. Muka tattauna zancen family ce yana kusan dawowa daga UK. Dama ba labarin bai da gaskiya kaina wani mutum ne in ga miki gaskiyar abun. Labarin da na samu shine akwai wani washi ex-chairman committee of vice chancellors a Nigeria sunan shi Professor Gowon Edume Kumor shine ya rasu na zamani inda mix-up din ya zo kenan da aka jujjuya maganan kenan ba san wanne ko ba wanne ba ne ba raba maganan gaskiya ba tunda dai ga wanda aka fi sani shine general shine na tabbata aka ce shi ya rasu. An ta mun waya tun safe har yamma nan ana neman labari na ce ba shi ba ne tunda ya riga ya mun magana na san Allah kiyaye ko za mu ce.
Yanzu shekarun general nawa?
89 ya din Allah yadda October 10 da kwana 19 ranar haihuwa kenan. Inda kin tuna zance in ba duwe da dosan nan da azikiwe in ba duwe shi ba shi ake kira tambayan kaliba ba a da Najeriya. To shi ne yace ai zik ya rasu. Zik ko yana da rai shi ne zik yace mushi to zan ka riga ni mutuwa. Akan ce duk an ma mutum mugun bakirin wannan sai Allah ya kara mai tsawon rai. To Allah sa in Allah yace zaka kara rayuwanka a duniya ba mai wani isa maka rigima kuma ba shikenan ba. In Allah ya yarda zai zauna lafiya har lokacin da Allah zai kira shi. October 10 da kwana 19 ranar haihuwa kenan. October 19 yana zuwa wurin wannan in ma muna son wani abu sai ga gwamnati ko can sama sun dauka, amma in Adamu akwai sauran mu ma yayin addu'a mai fatan lafiya mai fatan tsawon rai da alheri da zama da mutane cikin salama za mu yayin wannan kullum mukan yi addu'a yanzu wai.
To zai dawo kenan
kafin ba zai dawo kamin November zai dawo amma 19 zai same shi a Ingila ne.
Saboda haka shi ma kanshi yanzu ya samu wannan labarin cewa
ya samu domin akwai wani washi Peter Luka mafarauci ne da kuma traditional medicine man ya yi mashi waya sai ya ce ya buga so daya sai dauki waya ya ce me kake so Peter ya ce na kiranka ne in tambayi lafiyanka ya ce ba an ce na mutu ba za ka yi magana da mutacce ne sai fashe da suka yi dariya kawai ya ce no yana nan lafiya lau. Ba san dalili ba koko ba san inda wannan magana ta taso ba amma kada ya damu da komai ina nan kalau.
Kana ganin wannan sunan shi mutumin da ake cewa shi ne ya mutu kuma na ga labarin da ka nuna min shekarunsa 53 dan uwa ne gare ku?
Ko da ganin sunan ma daga kudu ne kudu sun dake sunan ne kawai don sun ji dadin sunan koko sun so sunan ya ba su sha'awa kuma ba mu ruwan wannan suna ai na kowa ne.
Dr. Dauda Talhatu ga wanke nan a hirarsa da Madina Dauda. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Zamu ɗauka ƙara muna kira da magoya baya su kwantar da hankalinsu. Wannan abun billahi wallahi ramana sunan sa ƙarya, sunan sa wafan kwakwai, sunan sa zalunci.
Idan zalunci ne kuma ba wanda ya bi su zalunci, a tun daga zuwa su kwana uku akan mulki suka fara rushewa mutane wurare.
Ni na ganin babu wani mai tada zuciya a demokuraɗiyya kamar yanzu da yake tafi. Mutane da aka kama su an yi mutum mutum gona su tukur saboda neman ƙura'a. Aka kama shugabansu Ganduje yana sunku majalla a aljihu.
Ana zance zalunci, ana zancen sata, ai ba wanda ya kai shugabansu irin za ko kwanan nan jabiyar su tana zalitar hukumar sa da cewa yayi kwana da biliyan da ɗaruruwa akan harkar maganar zabe.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri na tsakamaiwa. Shin ka san cewa zuwa yanzu an yi shari'o'i da aka yanke hukunci akan su game da zaben gwamnoni a Najeriya sun fi 20? Muna magana game da ƙararrakin da mutane da jam'iyyu suka shigar dangane da zaben gwamnoni da aka yi ran 18 ga watan Maris na shekarar 2023 din nan da muke ciki. Daga cikin jimillar shari'o'i 21 da aka yi, jam'iyyar PDP ta lashe 11, sannan APC ta lashe jihohi 9, akwai kuma jiha 1 da shari'a bata kammala ba, abinda ake cewa inconclusive. To waɗanne jihohi ne kowace jam'iyya ta ci? To kaga a waɗannan shari'o'i da aka yi, jam'iyyar PDP ta samu nasarar tabbatar da ci gaba da zama gwamna a jihohin Plateau da Zamfara da Bauchi da Enugu da Nasarawa da jihar Delta da Akwa Ibom da Taraba da Oyo da Adamawa da kuma jihar Rivers. Ita kuma jam'iyyar APC ta kwaci kujerar gwamna a jihohi guda 9 da suka hada da jihar Gombe da Cross River da Benue da Lagos da Kano da Ogun da Emboyi da Kebbi da kuma jihar Mata Sokoto. Jihar Kaduna ce shari'a bata kammala ba, domin daga cikin alkalai uku, biyu sun goyi bayan APC, na ukun kuma ya goyi bayan PDP, saboda haka ba samu kammala shari'a kamar yadda aka samu a sauran jihohi ba. A cikin wannan shari'o'i har ila yau, jam'iyyar PDP ta kwaci kujerar gwamna daga hannun jam'iyyar Labour a jihar Rivers, kamar yadda APC ta kwace kujerar gwamna a jihar Kano, kamar yadda muka faɗa daga hannun jam'iyyar NPP ta Kwankwaso. A wannan shari'o'i, kusan dukkan waɗanda aka kada a shari'o'i ɗin sun ɗaukaka ƙara zuwa gaba, yayin da su kuma waɗanda suka yi nasara suke ƙara jan ɗamara domin kare kujerunsu na gwamna. Bisa ga alamu, dukansu kowannensu ya ɗaura ɗamarar tafiya har ƙololuwa, wato har kotun ƙoli. Duk da waɗannan shari'o'in da aka kammala, har yanzu cece kuce bata ƙare ba. Alal misali, ka ɗauki jihar Kano, inda jam'iyyar da aka kwace wa gwamna, wato jam'iyyar Kwankwasiya ta NPP, take cewa ya za a yi a ce an yarda da zaɓe ko kuma sakamakon da aka gabatar ba tare da sa hannu ba, ba rana, ba ma hatimin alƙalai ko hukuma ta ainihin kakansa. Wannan yana cikin abubuwan da za ku ji a ci gaban wannan muhawara da muke yi kan wannan sakamako na jihar Kano ɗin, a tsakanin shi kansa shugaban jam'iyyar NPP ɗin da jihar Kano, da kuma Alhaji Muntari Ishaq ya kasai, wato jigon APC kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin gwamnatin Ganduje da aka yi, wanda za ci gaba da duba wannan shari'a ɗin. Muhawara dai, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kulini ya jagorance ta.
Alhaji Musliman, waye aka ne ya zama cewa ƙuri'unku nan wai babu hatimin hukumar zaɓe ba ma kwanan wata, ya aka yi kaiwa a ragaya?
Wannan mace muka ita kanta wani alƙali da kalin zange wasu hukunci da kanta, ta faɗa ta ce wannan abun ya faru a lokacin ta faru abubuwa guda uku wanda sai gabatar mata suka ce ba su da kurmi a kan tuhumar su wannan. In ce na farko abubuwa ba ta jafiya ba ne. Na biyu suka ce ba shi da katin jafiya. Na uku suka ce ƙuri'un da aka jefa ba shi da ba su da san ba su da waye. Ta ce duk waɗannan guda biyun na farko da rashin kati da rashin zama sa ɗan jafiya wannan free election matters ne. Sannan wannan ma da ta faɗa na cewa an jefa ƙuri'u wanda ba su da sam ba su da kwanan wata ba su hannu. Ta ce duk wannan ya faru a lokacin Umaru Musa Rado Allah ya kansa da gafara da Malam Buhari. Kuma aka tabbatar da Umaru Musa shi ne shugaban kasa, kuma har yi mutu ya koma ga Allah ba su ce ba saboda wannan laifin.
Kuma ga da haka wai kun yarda cewa babu hatimi kenan?
Ba za mu yarda ba. za mu ɗaukar ƙara muna kira da magoya baya su kwantar da hankalinsu. Wannan abun billahi wallahi ramana sunansa ƙarya, sunansa wasan kwaikwayo, sunansa zalunci. Ko ba zan bai da ba, Allah ma ba zai bari ba, in Allah ya da.
Mutari ya ka sai ka ji ba ce wasan kwaikwayo ma aka yi a kotu.
To ai idan wasan kwaikwayo ma aka yi, lauyansu za su gaya musu. Idan zalunci ne kuma ba wanda ya bi su zalunci, a tun daga zuwan su kwana uku akan mulki suka fara rushewa mutane wurare. Sai da aka addu'a bayan Allah ma ta sa ba za su zauna lafiya ba, ba za su samu biyan bukata ba. Ina son in gaya maka duk ita kotu da shari'a abin da take amfani da shi shine hujja. Ba magana ce kawai ta baki ko ta irin zance na Hashimu Dugurawa ba. A magana ce ta kana da hujja ka kawo hujja. Idan sun dauka gara ma sun je lokacin da yake magana Malam Umaru Musa ya raduwa, ai akwai tsari na gyara da ake nta wancan magana constitution ake ba gyara. Yanzu a shekara ta 2022 majalisar ƙasa ta yi gyara kuma an tabbatar da ita shugaban ƙasa kuma ya sa mata hannu Janar Muhammadu Buhari, ta zama doka. Sai da aka wannan gyaran da aka yi na doka shine ya kawo wannan dalilin da ya sa alƙali ya take da hurumi, kuma alƙalan nan su uku duk gabaɗaya suka haɗa akan wannan hukunci suka tabbatar da cewa Dr. Nasir Yusuf Gawande shine ya samu halattattun ƙuri'u wanda ya haura jam'iyyar NNPP tangal-tangal, ya haura su da ƙuri'a 30,000 abuwa kamar yadda Malam
Hajimu yake cewa 20,000 da wani abu ba. Hashimu Dugurawa, Suleiman Hashimu Dugurawa, alamu sun nuna wannan wato hukunci kamar ya girgiza ku. Zai shafi yadda za a dinga tafiyar da gwamnati kafin a gama wannan kace na ce?
Na farko dai kamar yadda Malam Mutare sai ya ce a lokacin mu da muka rusa gidaje ya fa yi ƙarfin shi shafi mu. Ina ganin babu wani mai tarin zuciya a demokuraɗiyya kamar yanzu da ATC. Mutane da aka masu an yi wuce mutum gwamnati su tukur saboda neman ƙura'a, zai yaga ƙura'a a kama shi. Aka kawo mu ɗan takar gwamnati aka fashe an wuta ƴan sanda ba hula ba takalmi jihu da ya fata ƙura'a. Aka kawo mu shugabansu Ganduje yana sunkun majalla a aljihu sunki-sunki, aka kawo shi ya rusa makaranta.
Ni abin da nake cewa wannan hukunci zai shafi yadda za ku tafi kan da gwamnati kafin a gammala wannan shari'a?
To wani kuma wannan hukunci kamar na gaya maka. Mu a matsayinmu na jagoci muke da babban suna, dama muna sa ran irin wannan zai faru ko ba zai duk suna yi su rike mana suna ba na mu gabatar da aikin alheri. Kuma ko a wannan satin cikin ikon Allah za mu tashi yara 565 za su fuka zanyen waje 14. Ko a wannan satin za mu auna da Zaurawa guda 1,800. Ko a wannan satin za mu ci gaba da kaddamar da manyan aikace-aikace, za mu samu da ruwa a jihar Kano.
Wai ba za ku saurara ku ga yadda za ta kaya a gaban kotu ba?
Wannan aikin gwamnati ce za ta yi, ita kuma shirin al'adar da bai haɗa gudun aiki, za ta zai aiki su, mu kuma na yin damu. Saboda dama mun gane su ke yin su da jihar Kano ce, ya sa suke wannan abin da su hana mutane su kwakwaɗe da wani demokuraɗiyya a jihar Kano.
Ba mutane ka sai ka ji sun ce fa gwamnati za ta ci gaba da aikin ta, har ma batun kai yara ƙasashen wajen nan ma fa za a da auren Zaurawa.
Ai duk wa'innan abubuwa da yake cewa za su yi, ai a gwamnatin baya ma da ta shuɗe sun yi wa'innan abubuwa, amma da suka yi ɗin ai mutum ne ya ba da riga kasa riga, domin sabida duk lokacin da suka kai yaran nan makaranta abin da ya kamata su biya haƙoƙin karatun yaran nan maimakon su biya na shekara uku, na shekara ɗaya suka biya, sai Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne ya ƙarasa biyan kuɗaɗen makarantar yaran nan na shekara biyu. Idan magana yake yi ta maganar abubuwa, idan dai kawai ana barin kaza a cikin kashinta ba tona ake yi ba, amma ana zancen zalunci, ana zancen sata, ai ba wanda ya kai shugabansu irin za ko kwanan nan jam'iyyarsa tana zalunta tuhumarsa da cewa ya yi kwana da biliyan ɗaruruwa a kan harkar maganar zaɓe da aka yi saifon, ‘yan takara suka saifon aka ba shi kuɗin ya yi kwana da su, akan haka ma jam'iyya ta kore shi. Sai da aka duk irin wannan abubuwa mu ba shi ne abin da yake gaban
wa. Amma ya ce ba kore ba, kwamitin zartarwa ya ce ba kore shi ba.
Mu abin wannan ba wannan zancen su ya shafa, amma abin da yake akwai a gabanmu shi ne maganar shari'a, maganar hukunci da kotu ta yi, da maganar ɗaukar ƙara da za su yi. Abin da suke cewa to ina son in gaya musu mu ko Gezo wannan hukunci yadda aka yi shi, an je can ma Allah ya da abin da zai tabbata kenan, kuma Allah ya yarda kwanakin mulkinsa a kirge yake. Daga nan zuwa wata uku Allah ya da za su bar gidan gwamnati, za mu shiga mu rantsar da Dr. Nasir Yusuf Gawuna, kuma za mu kai shi gidan gwamnati ya ci gaba da ɗora aikace-aikace na alkhairi. Duk wa'innan aikace-aikace da yake cewa dan sun ga cewa sun taho ƙarewa, shi yasa suke son shi wa'innan abubuwa. Abin da suka yi na daidai mu in mun zo ba rusa zamu ba dora zamu abinda suka yi kuskure kuma mu kokari zamu yi mu gyara ba kamar da su suka rusa ba sai aka na tabbatar maka da cewa ko me za su yi daga nan zuwa wata uku mun ba su dama sai da shari'a tana gaba sun ce za su dauka kara su je sun daukaka mu ma muna nan zamu bibiya kamar yadda muka tsaya haka za da ai su shari'a ma dauka suka yi wasan yara ce
Hashimu Dugura kaji abin da shi wancan yaka sai yake cewa wai idan kotun daukar kara ta tabbatar musu ma wannan aikace-aikacen na kuma za su dora kenan har kai mutari yaka sai har zancen auren jawara dinnan da kai yara makarantu
ai duk wannan abubuwa da suka yi a baya ai mun zo mun dora duk aikace-aikacen an yi yake tambaya ba la'asho ba kai ba duk wannan aikace-aikacen da muka gada a wajen mai girma Malam Ibrahim Shekarau da mai girma Sanata Rabi Musa Kwankwaso duk aikikan da suka bari mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya karasa zan baka misali Malam Ibrahim Shekarau shi ya fara asibitin Muhammadu Buhari na Giginyu shi ya fara asibitin yara na Zuru Road mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya karasa wannan sannan mai girma Injina Rabi Kwankwaso shi ya fara gadan nan ta Murtala Muhammad Way wanda yake wajen kilomita 2 bai fi 10% ko 20% ya ba Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi zai kara ta 80% mai girma ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje kwankwaso ya kai yara makaranta ya biya kudin shekara daya Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi yazo ya kara ta biyan kudin shekara biyu na yaran nan suka kammala aka karko ta rabukan karatun su duk wayannan aikace-aikace ne wanda yake mu mun tabbatar ayyuka ne na alheri aka fara ko muka zo muka kara ta domin al'umma jihar Kano muke fata muke kishi su zo su amfana da wayannan abubuwa
Hashim Suleiman Dugura NNPP ta ce za ta ɗaukaka ƙara kuma gashi ka ce kuna so ku ci gaba da ayyuka ko ma kun ɗora da ayyukan ku ba ku girgiza ba ba kwa shakku na cewa wannan gwamnati idan shari'a ta tabbata zancen ƙuri'un nan da aka ce kun rasa aikace-aikacen nan naku ba kwa tunanin makomarsu
To a gaishe ku malamai to nan muka kawo kwata-kwata ƙarshen wannan shiri ne muna da sauran kashi guda da ya rage mana da in Allah ya kama rana wato muke son mu kawo muku shi inda za ku ji shin a tsakanin jam'iyyar APC ta Suganduje da jam'iyyar Kwankwasiya ta NNPP wacce jam'iyya ce ta fi janyo cece-kuce dangane da harkokin siyasar jihar Kano sannan kuma za ta iya abin da ya faru a jihohin Rivers da Osun a babbar kotun kolin Najeriya ya yi maimaita kansa dangane da shari'a Kano din nan sannan shi Mahmudu Ibrahim Kwali ya tambayi shugaban jam'iyyar NNPP na Kano din gaskiya ne suna barazana ga alƙalan da suka yanke wannan hukuncin da bai musu daɗi ba Alhaji Hashimu ya ce gaskiya ne za ku kuma ji dalilansa to yanzu ka madadin duka sunan zayin kwana da ku sai rana ta yi Allah ya kai mu ku huta lafiya ni ne Ali Mustafa Sakuta a Washington
a gaida Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takaice
To a takaicen a wani jawabin da ya yi ga kasar shi da daren jiya Litinin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin kasar suka fara maida martani kan ƴan kungiyar Hamas duk da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kwashe yini guda suna lugudan wuta akan zirin Gaza da ke karkashin ikon Hamas. An matsa ma 'yan Taliban har sai da suka musanta zargin cewa suna yunkurin kai ma Hamas ɗauki bayan da aka wallafa wani saƙo ta kafar X da ke bayyana cewa ƙungiyar mayakan na Afghanistan na shirin tafiya fagen daga don taimaka ma Hamas. Masharhanta sun ce lamarin ya sanya Taliban cikin tsaka mai wuya da ya tilasta mata janye goyon bayanta ga Hamas a fili. Sannan tayo, lamarin ya sa wasu daga jagororin ƙungiyar sun fusata. A wata alamar da ke nuna cewa ta yiwu shugaba Vladimir Putin ya koma gwaje-gwajen nukiliya, an baiwa 'yan majalisar dokokin Rasha wa'adin daga yanzu zuwa ranar 18 ga watan Oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar Rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya CTBT a taƙaice. Jakadan Rasha akan yarjejeniyar ta CTBT ne ya ba da sanarwar yiwuwar ɗaukan wannan mataki a ranar Juma'a. A jiya Litinin hukumomin gwamnatin Taliban da kungiyoyin agaji a yammacin Afghanistan sun ce ana ci gaba da ayyukan ceto don ganin an kubutar da waɗanda suke raye a ƙarƙashin baraguzan gidaje da suka rushe bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi, da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.